بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana yammacin ranar Lahadi ce da daidai da 4 ga watan Jumadal Akhira, hijira na da shekara 1434, daidai da 14 ga watan Afrilu shekara ta 2013. Wannan shine kasan na 129 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin Sahihu Muslim, wallafar al-Imam Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Idan ba manta ba, muna cikin Kitabul Iman, wato a inda Imam Muslim yake tattaro mana hadisai dangane da imani waɗanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi bayani, da kuma kokarin fassara mana waɗannan hadisai a bisa yadda shi Imam Muslim ya ruwaito daga ainihin malaman shi magabata. A yau za mu tashi a babu man kutila duna malihi fa huwa shahidun, babin da ke bayani akan wanda aka kashe shi saboda dukiyar shi, to yayi shahada. Ma'ana, wani ne yazo yana so ya kwaci dukiyarka, garin kokarin kare dukiyar taka har Allah ya dauki ranka, to ka samu martabar shahidi. Dalilin wannan magana, Muslim yace haddathani Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala حدثنا خالد يعني ابن مخلد حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة الله ملوك كنسرك يكارا مشير دايك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تؤطه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار. وانا حديث إمام مسلم ياسامو شهيد جمال من شميسونا الإمام أبو كريب محمد بن علاء متمن غرين حمدانا سننكما بكوفي ربما مالمين داga cikin malaman Imam Muslim. Shi kuma yace nashi malami mai suna al-Imam Khalid dan Makhlad al-Qatwani ya karantar da shi ainihin hadisi. Shi kuwa Khalid yace ya samu wannan hadisi daga malamin shi mai suna Muhammad ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari az-Zurqi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Shi kuwa ya samu wannan hadisi daga al-Ala dan Abdurrahman, al-Ala dan Abdurrahman al-Huraqi ya karbo wannan hadisi daga mahaifin shi mai suna Abdurrahman dan Yaqub al-Juhani al-Huraqi, shi ko daga nashi malamin Abu Huraira, Allah madaukakin sarki ya yarda da shi. Abu Huraira yace ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa qala ya rasulullah, wani yazo wurin manzon Allah yace ya manzon Allah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali, me kake gani idan wani yazo yana son ya karbe dukiyata? Anan sai Abu Huraira yayi amfani da galibi da kuma shi kasantuwar shi namiji ne, sai yace in wani namiji yazo ya karbi dukiyata. Kenan wannan fatawar ba za ta yi aiki akan in wata mace tazo ta karbi dukiyarka ba. Wannan shine malaman ilimin usulul fiqh suke kira mafhumul laqab laysa lahu mafhum, wato shi namiji ne, dan haka namiji duk sanda ya tashi kwatance zaka ji da maza yake yi. Kamar yadda in mace tazo tana koyar da girki, me kake jin take cewa? Zaka ji tana cewa sai ki sa sanwa kaza, sai ki barbada kaza. Da wahala ka ji mace tana koyar da girki ta rinka cewa ka sa sanwa kaza, ka zuba magi kaza, ka barbada gishiri kaza. Zaka ji tana amfani da ki, saboda ita mace ce, kuma ɗabi'ar girki to mata aka san ta dai, musamman a nahiya irin tamu dinnan. Shi Abu Huraira namiji ne, shi mai tambayar annabi din namiji ne kuma a dabi'ar fashi da makami da kwace dukiya waye yake yi maza to wannan tambayar da aka yi wa annabi kaga an yi wa annabi ne akan idan wani namiji ya zo kwace dukiya ta to yanzu duk fata wannan kenan annabi ya amsa ta akan idan namiji ne ya zo kwace dukiya zahirin haka yake nunawa to in mace ce ta zo kwace dukiya ta kuma fa sai a ce to wannan kuma ba a da fatawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai malaman ilimin usuli sai suka ce hadhal mafhum yusamma bi mafhum laqabin wa laysa bi mafhumin haka ake fahimta in namiji yazo karban dukiya ta sai kaza kaza to in mace ce fa ana fahimta kabar ba haka ba ko to ko da mace ce duk hukuncin daya ne musamman a irin waɗannan zamanan da yadda maza ke fashi da makami haka mata suke fashi da makami saboda haka mai tambayar dai cewa yake in jaa rajulun yuridu akhadha mali idan wani mutum yazo yana nufin ya karba dukiya ta kala annabi yace fala tu'tihi malak karka bashi dukiya haka siddan yazo yace ba ni to karka bashi kala ara'aita in qatalani me kake gani idan ya neme ni da fada qala faqtilhu kai ma kai fada da shi qala ara'aita in qatalani idan nabiye mishi muka yi fada sai ya kashe ni me kake gani ya manzon Allah qala fa anta shahidun ka samu darajar shahada qala ara'aita in qataltuhu to me kake gani idan ni ne na kashe shi qala huwa fin nar sai annabi ya ce yana wuta shi wannan haka abin yake kato yazo kawai ya same ka yace kawo sai ka ce me yace kudi sai ka ce a in ya kama ka da kokowa biye mishi kuyi kokowar to amma da zai zo maka da makamin da kai baka da shi to anan ya sha bamban da wannan qadiyar da ake tattaunawa domin wannan da mafhumin jaa rajulun kawai wani ne kawai yazo yace kai eh kawo kudin nan to wannan ba za ka bashi ba amma ya zo maka da makami a daidai lokacin da kai kuma babu irin wannan makamin ko makamancin shi tare da kai to ba za ka ainihin ce to annabi ya ce kada ka bashi ba domin wannan da ka hana shi fadde zai kashe ka to ya sha bamban da wannan sura dan haka ku rinka fahimtar menene annabi sallallahu alaihi wa sallama yake fadi a cikin hadisai domin gano illolin fatawa wato me yasa annabi ya fatawa iri kaza to yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske shi yasa ta'abirin yazo da cewa in jaa rajulun yuridu akhadha mali wato mutun ne kawai yazo yana son ya kwaci dukiya ta da karfin shi na namiji to ni ma namiji ne to annabi yace karka bashi idan ya nemi damba da kai dan ya kwace dukiyar manzon Allah yace biye mishi kuyi damba din idan garin damban nan har ya kashe ka fa to ka samu shahada idan garin damban nan ka kashe shi to shi ya zama dan wuta kun fahimci wannan jama'a to wannan shine hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ainihin wannan hadisi yana daya daga cikin hadisan da muslim ya kadaito wajen ruwaito su al-imam al-bukhari bai ruwaito shi ba sai dai daga cikin malamai an samu al-imam an-nasa'i ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafan shi guda biyu da cikin sunan al-kubra da kuma as-sunan as-sughra wato wanda aka fi sani da al-mujtaba al-imam abu awana ya ruwaito wannan hadisi aka al-imam abu nu'aymin al-imam al-bayhaqi shi ma ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafin shi as-sunan al-kubra na daga cikin mas'alolin da wannan hadisi yake dauke da su mala yace al-mas'alatu as-salisa fi fawaidihi ga darussan da wannan hadisi yake karantar da mu منها بيان تحريم مال المسلم بغير رضاه wannan hadisi yana nuna haramun ne cin dukiyar musulmi ba tare da yarda shi ba matakar bai yarda ba to karka ci dukiyar shi wa annahu yunafi kamal al-iman kuma cin dukiyar mutum musulmi ba tare da yarda shi ba to na kore cikakken imani na kore cikar imani dan haka duk wanda ya ci dukiyar wani musulmi da zalunci ko da magudi ko da fin karfi ko da makamantan haka to yana nuna nakasar imanin wannan da ya ci dukiyar wa huwa wajhul mutabaqa fi iradihi huna kaji dalilin da yasa muslim ya kawo wannan hadisi a cikin kitabul iman nan ya nuna cewa cin dukiyar wani musulmi ba da yarda shi ba to tana kore maka cikar imani wa minha anna man qasada mala muslimin bighairi haqqin yakunu hadar ad-dam duk wanda ya tinkari dukiyar wani musulmi zai ci ba tare da wannan musulmi ya yarje mishi ba to ya tabbatar da cewa ya sadaukar da jinin shi ya tafi a banza dan haka in garin haka aka kashe shi to ƴan uwan shi ba za su zo neman cewa ai wane ya kashe mana dan uwa ba kun fahimci wannan jama'a mana kamar yadda yanzu dokar sojojin Najeriya take duk sojan da aka kama hannun shi a cikin juyin mulki to shikenan ya zubar da jinin shi dan haka da zara an danke shi yana da hannu a cikin juyin mulki ko yana da masaniyar wasu za su yi juyin mulki ya ki zuwa ya sanar da gwamnati to idan asiri ya tona ana kama shi kawai shikenan ba wani roƙon arziki ba wani abu kawai ya halatta jinin kanshi ko kun fahimta jama'a to haka duk wanda ya tinkari ya ci dukiyar wani musulmi da barna garin haka ya asara rayuwar shi to ran shi ya tafi a banza a nan duniya kenan ma'ana babu hisabi tsakanin shi da ƴan uwan waɗannan mai jinin a lahira kuma shi dan wuta ne babu hisabi tsakanin wanda ya kashe shi da wanda ainihin aka kashe wa in kutila bidhalika kana min ahlin nar idan har ya kai ga kashe shi to shikenan ya zama daga cikin ƴan wuta ومنها أن من تعرض له ظالم ليأخذ ماله له منعه ومدافعته ولو أدى إلى قتله wannan hadisi yana nuna duk wani azzalimi idan ya tinkaro ka domin ya karbi dukiyarka to ka hana shi kuma ka ture shi koda haka zai kai zuwa ga rasa rayuwarka to shari'ar musulunci ta amince maka ومنها أن الدفاع يكون بالأسهل فالأسهل لما سبق من قوله صلى الله عليه وآله وسلم musulunci addini ne adilin addini jama'a idan mutum ya tinkaro ka domin ya kwaci dukiyar ka ba karo ɗaya zaka kashe shi ba a sai ka fara duban yanzu menene matakin farko da zaka yi ka hana shi in ya ce ba ni sai ka hana in ya ji tsoro daga haka ya gudu shikenan amma kada daga cewa ba ni kana da air pistol ɗinka kawai ka zaro ka dasa mishi ita ka kashe shi kai ta'addanci sai ka bin matakai da shari'a ta ce dan haka matakin farko mafi sauki shine ba ni sai ka ce na hana mataki na biyu ya neme ka da kokowa kana da halin ka kashe shi eh to kar ka kashe shi tukuna ku yi kokowa tukuna to in aka kai matakin kokowa daga shi shine yana neman ranka kana neman ran shi to a lokacin in ka kashe shi kai daidai kun ji matakai ya addinin musulunci mallam yace saboda mun karanta waɗansu hadisai da baya a baya da annabi yake cewa fanshidhu billah kai mishi wa'azi ka ce haba bawan Allah ka ji tsoron Allah mana haka siddan ɗauki dukiya ta baka wa fi riwaya zakkirhu billah ka tunasarshe shi Allah summa amara bil isti'ana bil muslimina sannan sai kai yi kuwa musulmi su zo summa bi raf'i amrihi ila wulatil umuri sannan sai ka dubi su wane ne al'amari yake a hannunsu jami'an tsaro sai ka buga waya ko makamantan haka fa in lam yatamakkan min zalika kulluhu jaza lahu qatluhu idan haka ba ta yi ba to shine ya halatta ka kashe shi to kun ga kenan wannan kuma ya hukunta dole ne hukumomi su samar da cikakken tsari na tsaro Allahu akbar ma'ana a wasu kasashen wannan tsarin yayi nisa jama'a yanzu har DSP chip aka yi wata ƴan na'ura ce ƴar mitsila wadda ba ta kai girman memory ɗinka ba me kuke kiran shi wannan na hansar da kuke zuba karatu da memory but za a dan makala maka ita ne chip a cikin jijiyar jikinka shikenan ba ruwanka da hansar dan haka ko ya turmushe ka kawai za ka faɗi wata lamba ne shikenan lambar za ta yi rijin macen jami'an tsaro na 'yan sanda kuma za su gane gidanka karka ce ba zai yiwu ba ya yiwu a ƙasar ku ne dai bai zo ba tukuna saboda har yanzu kuna ƙarshen duniya ne don yanzu na daga cikin tactics ɗin su ƴan fashi da sauransu suna zuwa duk sai su kwace wayoyinku to shine aka bullo musu ta inda kuma ba su sani ba duk wannan saboda mai kasancewa harkar tsaro to a kowane zamani tana da alaka da kimiya da fasaha na kowannen zamani. Ina fatan mun gane. Saboda haka kaji matakaiya. To wani abun mamaki a yau, idan za su tafi fashi da makami sai sun sha kwaya ta buga kansu, yadda yake da imani da jin wa'azi da sanin ya kamata duk baya tare da su. Kaga kuma a daidai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa fanshidhu fazakkirhu billah, kai mishi wa'azi. Dan fashi da makami zai ji wa'azi, barawo zai ji wa'azi. Kaga ishara wannan tana magana ne dangane da wanda zai zo maka da karfin jiki kawai, kuma zai zo maka yana nan a cikin dabi'ar shi ta dan adam, wanda bai wuce ka ce dan sane ko dan murdiya ko makamancin haka ba. Amma irin yanzu yadda suke cewa da shirin yaki, to kaga in ba ka yi shiri irin wannan ba, magana fazakkirhu billahi ma bata taso kware da gaske, domin baya cikin hankalin shi. Me zaka faɗa mishi ya fahimta? Duk wannan yana daga cikin matsayin lalacewa da ƙasa ta kai kai. Allah madaukakin sarki ya gyara mana al'amarin. Malai yake cewa wa minha anna fihi bayanun kisami shuhada'i ila shuhada'i dunya wa shuhada'ul wa shuhada'il akhira. Wannan hadisi yana nuna mana kenan, hadisin nan yana nuna shahidai sun kasu, akwai shahidai na duniya, akwai kuma shahidai na lahira. Qala an-Nawawi rahimahullah, al-Imam an-Nawawi a cikin sharhin Sahih Muslim yace wa alam, ka sani anna ash-shahida thalathatu aqsam, shahidi nau'i uku ne. Ahadu ha daya daga cikin ukun, al-maqtulu fi harbil kuffari bi sababin min asbabil qital, idan musulmi ya fita domin yakar kafirai sai aka kashe shi ta wata hanya daga cikin hanyoyin da ake kisa, fahaza lahu hukumu shuhada fi thawabil akhirah wa fi ahkamid dunya, wannan musulmin yana da hukuncin masu shahada a ranar lahira, dan aljanna ne domin yayi shahada a nan duniya. A nan duniya kuma yana daga cikin hukunce hukuncen shahidai da zai dauka, wa huwa annahu la yughsal, kaga ba za a mai wanka ba, wannan jini dake jikin shi haka za a kai shi kabari, wala yusalla alaihi, sannan ba za a mishi salla ba. Kaga shahidul dunya kuma shahidul akhira, tun daga duniya shahada ta bayyana. Idan kawai aka kashe shi, iyakacin abin da za a sobale a jikin shi shine hulai shi ko rawanin shi, ko kuma abubuwan da ke da ala afwan, abubuwan da za a cire a jikin shi hulan kwanan shi ko kuma makamin shi kamar sulke. Amma takalmin shi, tufafin shi, rawanin shi da duk wani abu nashi, haka za a dauka a nannade shi a cikin likafani da jini da kura da komai, sai a saka shi a cikin kabari, ba za a yi mai sallah ba. Wannan shahidud dunya wal akhirah kenan. Wasani na biyu, shahidun fi thawabi duna ahkamid dunya, wannan na biyu shine wanda ya samu shahada amma shahada ta shi ta lada ce kadai. Ina fata an gane. Amma anan hukunce hukuncen da ake mai shahada a duniya ba zai same su ba. Wa huwal mabtul, shine wanda ciwon ciki ya murde shi ya mutu. Wal mat'ul, da wanda ya mutu a lokacin annoba kamar amai da gudawa ko ciwon kai, da zai zama annoba ana ta mutuwa mutuwa cikin gaggawa. Wa sahibul hadam, da wanda gini ya danne shi. Wa man qutila duna malihi, da wanda aka kashe shi saboda dukiyar shi. Kaga wannan da muke magana kenan. Wa ghairihim wa ghairuhum mimman ja'at al ahadith as sahiha bi tasmiyatihi shahidan, da ma wadansu wadanda sahihan hadisai suka tabbatar da cewa sun yi mutuwar shahada, kamar wanda wuta ta cinye, kamar wanda ruwa ya hade, kamar matar da ta mutu lokacin naƙuda, kamar wanda cutar tarin fuka ta kashe, da waɗannan da makamantansu. Hadisai sahihai, ka karanta littafin Ahkamul Jana'iz wa Bid'ah wallafar Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah ya gafarta mishi, zaka ga jeran giyar mutane wajen fiye da 15 waɗanda suka tabbata a sahihan hadisai cewa daga cikin duk wanda ya samu mutuwa ta wannan hanyar, to ya ainihin samu mutuwar shahada. To irin waɗannan ane musu wanka, ane musu likafani, ane musu sallah, ane musu duk abin da ake wa wanda ya mutuwa ba ta shahada ba. Amma kuma an je lahira to matsayin su daya da waɗanda suka yi mutuwar shahada. Wasalis haka nan shine sai yake cewa fa hadha yughsal wa yusalla alayhi wa lahu fil akhirati thawabu shuhada. Wannan za a yi mai wanka, a yi mai sallah, amma a lahira yana da lada na masu shahada. Wala yalzamu an yakuna mithla thawabil awwal. Sai dai ko da kaji an ce yayi mutuwar shahada ko ba lallai bane darajar shi ta zama daidai da darajar wanda aka kashe shi a filin daga. To mu wanda aka kashe shi a filin daga gaskiya ya tsira sa'a ba su cin masa ba. Kaga duk wanda aka kashe a filin daga dugon shi na jini na farko da zai sauka a ƙasa Allah zai gafarta mishi. Za a daura mishi aure da ƴan matan aljanna. Za a dubi dangin shi, za a gafarta wa mutum 70 a ba su aljanna. Wannan dugon farko na jini da ya zuba a ƙasa kenan. To kaga wanda ya mutu a irin wannan bai samu wannan martaban ba. Amma dai a jumillance shi ma shahidi ne. Wasalis man ghalla min al-ghanima, man ghalla fil ghanima. Shahidi na uku wanda mutane su ne mai kallon shahidi ne shine mutumin da ya sata a cikin dukiya ta ganima, wato an tara dukiya a wurin jihadi sai ya sata. Wa shubuhu da shi da makamantan shi, mimman waradatul athar bi nafi tasmiyatihi shahidan, wadanda shari'ar musulunci ta kora a kira su shahidai. Idza qutila fi harbil kuffari, amma kuma sai aka kashe shi a yaki da ake da kafirai. A cikin jihadin yayi sata amma ba wanda ya sani sai Allah. Mu musulmi abinda muka gani shine me, an kashe shi yayi shahada. Kun ga wannan a wurin mu zamu mishi duk hukuncen da ake wa mai mutuwar shahada, amma a wurin Allah fa ba shahidi bane. Dan haka aka gano daga baya to ba za a sake mutunta shi da martaba irin ta shuhada ba. Malai yace fa hadha lahu hukumu shuhada fi dunya, wannan yana iya daukan hukuncin waɗanda suka yi shahada a duniya. Fala yughsal, ba za a ainihin wato yi mishi wanka ba. Wala yusalla alayhi, ba za a yi mai sallah ba. Walaysa lahu thawabuhum alkamil fil akhirah, cikakken ladan da masu shahada suke samu ba zai same shi ainihin a lahira ba. Jama'a kun ji gaba ta biyar daga cikin gabobin wannan hadisi da malam yake sharhi. Wa minha anna fihi dalilan ala annahu la diyata fi qatlil muharibin, idan mutane suka yi declaring yaki da talakawa ko kuma da waɗanda suke gwamnati ne, to shikenan idan har aka kashe su to babu diyya. Wala qawa, da kuma babu ramuwa. Li'annahu idza kana maqtulahu shahidan wa umira bi qitalihi wa akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi sallama annahu in qutila fi an-nari fama ya'muru ash-shar'u bihi wa la ta'aqquba ala fa'ilihi wa la tabi'ata alayhi fi ad-dunya wal akhirah qala al-qadi iyad. Idan aka samu al-muharibun, sune wadanda suka ja tinga suna yakar jama'a ko kuma suna yakar gwamnatin dake shugabancin jama'a, garin yakar su har ta kai ga an kashe su, malam yace ba za a biya diya ba. No compensation, no compensation, babu diya. Sannan wala qawada, babu ramuwa, ba za a dauki fansa akan wanda ya kashe su ba. Li'annahu, domin ko idza kana maqtulahu shahidan, shi irin wannan mutumin da ya ja yake fada da wasu akan dukiyar su, in ya zama in ya kashe wani, wanin yayi shahada, to me kake tunani shi kuma a ce an kashe shi za a biya diya? Wato har yanzu yana da martaba kenan. Shi fa in ya kashe wani, wanin yayi shahada. Wa umira bi qitalihi, kuma shari'a ta yi umarni da a yake shi. Wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama annahu in qutila fi an-nar, kuma annabi ya bada labarin cewa in aka kashe shi shi wancan to dan wuta ne. Fama ya'muru ash-shar'u bihi wa la ta'aqquba ala fa'ilihi wa la tabi'ata alayhi fi ad-dunya wal akhirah. Dan haka shari'ar musulunci ba za ta yi umarni da cewa a kashe shi, kuma shari'a ta biyo baya dan an kashe shi akwai wani laifi ga wanda ya kashe shi, ko kuma akwai wata diyya, ko kuma akwai wani nauyi a duniya ko a lahira akan wanda ya kashe shi. Al-Qadi Iyad shi ya faɗi wannan a cikin sharhin shi na Sahihu Muslim. Allah ya sa kun fahimta. Wato mutumin da yazo zai karba dukiyar ka, aka ce in ya kashe ka kai shahada, in ka kashe shi shi kuma yayi asara rayuwar shi, ya tafi wuta. To kaga yanzu idan ka dubi irin waɗannan mutanen, idan suka hada kai suna bi gari gari gida gida suna yakar mutane suna kashe su don su kwace dukiyarsu kenan yanzu waɗannan mutanen aka kashe su daga baya akwai wata diyya da za a ce a zauna a yarjejeniya a biya da dangin su daga baya akwai wata ramuwa da za a yi da waɗanda suka kashe su to sai malam yace haka dukkanin hukuncin al-muharibina lil-muslimina duk waɗanda suka ja tunga suke yakar musulmi ko suka ja tunga suke yakar gwamnatin musulmi idan aka kashe su daga baya babu qidiya babu qisasi babu ramuwa an karbanza ina fata an gane wa minha jawazu qatl al-qasid li akhdh al-mal bi ghairi haqqin wannan hadisi yana nuna halaccin kashe wanda ya nufin ya karbi dukiya ba tare da ainihin wani haƙi ba sawa'un kana al-mal qalilan aw kaseeran dukiyar kadan ce ko ne yawa da zaran manufar shi ta bayyana akan ya kwace dukiyar ka to idan garin ta taburza da damba da shi ya kai a kashe shi dukiyar komai kankantarta yayi asarar rayuwar shi li umumil hadisi saboda haka hadisin yake hukuntawa wa hadha qaulul jamaahir min al ulama mafi yawancin malamai wannan ita ce fassarar da suka yi wa qala ba'du ashabi malik wasu almajiran imam malik suka ce la yajuzu qatluhu idha talaba shay'an yaseeran idan dan abin da ya nema dan hikkon nana ne dan kadan ne to bai halatta ainihin a kashe shi ba kasaubi wa ta'ami kamar sutura ko abinci wa hadha laysa bi shay'in والصواب ما قاله الجماهير ما لا يتي magana da take daidai ita ce magana mafi yancin malamai na haka hansa dinka ne kai ustaz wanda kake daurewa da robalin na 1700 amma duk da haka yazo yace zai kwace to a gwabza in ma ya kai yayi asarar ran shi ka a ce dan wannan tsohon hansa din a aduki ya ce kuma tana da kima a wurin ka haka ne a karkashin haka in yi asarar rayuwar shi to shi ya bada kimar rayuwar shi daidai da 1800 din kenan domin duk mutumin da yazo ya karbi dukiya komai kankantarta to yana gwada cewa kimar rayuwar shi daidai take da wannan dukiyar domin saboda dukiyar za a iya halaka shi malam yake cewa wa ammal mudafa'a anil harimi fawajiba bila khilaf dangane da kare mutuncin matarka wani yazo zai ci mutuncin matarka ko ne yazo zai ci mutuncin yarka wannan kan malamai ba su sabani ba wajibi ne ka tsayi wajen kare mata mutunci wa fil mudafa'ati 'anil nafs bil qatl khilafun bainal ulama wal mudafa'a 'anil mal ja'iza ghayr wajiba qalahu an-nawawi qala al-jami' 'afa Allahu 'anhu qala qawlu an-nawawi wal mudafa'a 'anil mal ja'iza ghayr wajiba hadha madhhabuhu والارجح انه واجب لظاهر قوله لا تعطه وقوله لا قاتله معنى وتتتاونawa ce ta malamai shin ana bambance dukiya da ainihin rai da kuma abin da yake da alaka da wadannan wasu malaman sun bambance cewa mutumin da yazo zai ainihin wato ka kare ranka ta hanyar ainihin kisa to wannan wasu malamai sun yi sabani akan haka amma ka kare dukiyarka wasu suka ce ba wajibi bane amma halal ne wani yake cewa maganar da take daidai da kare rai da kare dukiya duk wannan wajibi ne akan kowanne musulmi in har aka zo za a taba mishi su Allah madaukakin sarki ya taimaka almas'alatu rabi'a fi ikhtilafi ahli alilm fi hukm da'wati almuharibin qabla alqital mutanen da suka yi tawaye jama'a wadanda ake kira rebels ana zauna gwamnati lafiya lau sai wasu mutane suka yanke daga gwamnatin ko daga gari suka koma gefe guda suna yakar mutanen gari shin waɗannan mutanen kai tsaye ake yakar su ko kuwa sai an je an yi musu wa'azi an zauna an fahimtar da su an nuna musu hadarin abin da suke yi malam yace malamai sun yi sabani ikhtalafu hal yud'auna qabla alqital am la za a kiraye su a zauna da su ai musu gargadi ko kuwa kai sai afka musu da yaki والمراد بالدعوه دعوه الامام او نائبه قبل مقاتلته معنى shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa ko governor ko wani wanda yake da iko shin wajibi ne je kira yan tawaye ko yan ta'adda ya gargade su tukuna malam yace wa hadha fi hali i'tisamihim wa ta'azzur iqamati al-haqq alaihim duna qital ma'ana ya zama sun gudu daji ko sun je sun fake a wani wuri wanda ma an ce za a yake su sai dai a bi su can inda suke amma in sun fado muku gari ne wannan kai tsaye za ku afka musu ku tare yakin daga nan kuma ku yake su amma suna yakin sarika noke ne sun fita bayan gari sun boye sai su zo su kawo muku farmaki to shin ko za a zauna da waɗannan a gargade su da makamantan su daga ƙarshe abinda malam ya tattauna yace wa hasiluhu anna da'watuhum yunzar fiha ila ma yatarattabu min al-masalih za a dubi akwai wata maslaha na a zauna a kira su a gargade su a yi musu wa'azi in akwai a yi haka fa in yurja ruju'ahum an ghayyihim tustahabbu da'watuhum idan ana fatan an zauna an gargade su za su bar wannan abin da suke shikenan idan kuwa ba a fata to shikenan wannan kuma al'amari ya rage sai a ci gaba da yakar su dan haka malam yace wa in ghalaba zalika tajibu wa in kana yukhsha ilhaqu ad-darar bil muslimina bi ta'khirihim li ajali ad-da'wa wajaba tarkuha wallahu ta'ala a'lam idan ya zama jama'a aje a zaunar da su ayi magana da su wannan jinkirin a zauna da su zai ja su ci gaba da cutar da musulmi a wani wuri to shikenan wannan sai a afka musu amma in ya zama babu wani hadari dangane da jinkirin da za a yi na aje a zauna da su to babu laifi aje a zauna da su din a fadakar da su a nusar da su a wayar da kansu da makamantan haka wato irin waɗannan halaye da ƙasa Najeriya ta samu kanta a yau da jiya da shekaran jiya dukkan waɗannan halayen sun faru a musulunci dan haka inda ba a tafurin malaman musulunci su gaba ɗaya duk suna da mafita akan haka da ikon Allah da karanta littafin al-bidayatu wan-nihaya ta al-imam al-hafiz ibn kasir al-dimashqi ibn kasir diya jero waɗannan irin abubuwan da suka faru a tarihin musulunci al-imam az-zahabi a cikin littafin shi tarihul islam diya kawo waɗannan abubuwan ibn taymiya an kana karanta majmu'ul fatawa diya kawo waɗannan abubuwa to me ya rage ashe babu abin da ya saka ƙasa a irin wannan halin sai rashin jin maganganun da malamai suka faɗi dauki tafsirin al-imam al-qurtubi a ƙarƙashin ayar ali imran a inda Allah madaukakin sarki yake cewa annabi wa shawirhum fil amr ka nemi shawarar su cikin al'amari al-imam al-qurtubi ya faɗi cewa malamai sun tabbatar da cewa duk kanin mai mulkin da baya neman shawarar malamai masana game da al'amuran da ke tasowa to yun'azalu an mulkihi sai a cire shi daga mulkin shi sarki ya tabbata ga Allah wannan magana tana nan a cikin tafsirin Qurtubi a ƙarƙashin wannan aya ta Ali Imran me kake tunani a yau matakin farko masu mulkin ma sun maida malaman addini gidadawa mataki na biyu su kuma malaman sun maida kansu yaran masu mulki dan haka so da dama koda neman shawarar aka ce za a yi a wurin shi shi yana son ya dubi menene zai faɗi wanda mai mulkin zai ji daɗi ba wai zai dubi menene ya dace ba to sa'annan kuma yana daga cikin tsarin neman shawara idan mai mulki zai nemi shawara wurin malami zai taka ne ya je gidan shi ko kuma ya je masallacin shi ya same shi ba wai kai mai mulki kana zaune a Kaduna ko Abuja wai sai ka aika wa malami wai ya baka shawara wannan iskancin jama'a bai wuce wata uku ba ko wata di hudu zuwa biyar tsohon kwamishinan yan sanda na jihar nan wai yasa abu gomin waya wai in zo na ce in zo ya ce ni yaronka ne sai ce ko ba Sheikh Albani bane nace Albani ne na Zaria nace ni yaron ka ne ka ce in zo wani certificate kake da shi ya kai ka wannan kujerar wadda kake jin ban da ita shekarar ka nawa a duniya da kake jin har ya cancanta kai din nan ka aiko mini in zo abin ya bani mamaki jama'a in zo akan me sai nace mishi look tsakani na da ku in ni mai laifi ne ku aiko a kama na amma ni ba mai laifi ba a'a shi an nado shi ne sa wani ba Kano ne ba kauye wani ba kauye wajen Bichina ba kauye wai shi an nado shi ne sabon kwamishinan yan sanda shi ne yake so wai malamai su zo su ba shi shawara nace ni ba kanin ubanka bane wannan abin ya daure mishi kai yace a but abin akwai reni jama'a shine na aka turo dan sanda ya zo da takarda da Allah ga muhimmancin abin nace shawara a cikin mulkin Bature sayanta ake consultation shawara kudi muke biya a koya mana karatu to in ana neman shawara a biya kudi za a biya mu kuma a zuru baka dauke mu yin iska mu je office dinka so malamai ku kare mutuncin ku kada wani mai mulki wai yace a tara ku a arewa house wai zai zo ku bashi shawara a da gaske yana neman shawara ya bi kowane malami gidan shi daya bayan daya ka karanta siru alamin nubala kaji yadda khulafa'u suke yi gida gida suke bin malamai daya bayan daya to amma a daidai lokacin da ni na dauki wannan matsayin malaman jihar Kaduna su sun tafi office din shi sun taru shikenan me zai gaban banci so malamai idan ku ba ku kare mutuncin kanku ba in kuka yadda ku gidadawa ne kuma kuke nufin wai zuwa ofishin commissioner yan sanda ko zuwa ofishin shugaban kasa ko zuwa ofishin gwamna daraja ce to ka zama ba gidaje ka zama ba kauye shin baka office din aka yi zuwa baka yi ka zauna minti 30 awa daya kawai fa a dauki mirinda a baka an sanya CCTV camera an sanya camera tana kallon ku ga wani yana kurban mirinda tana zuba ta gemin shi tana gangara a rawanin shi abinda suke muku kenan wallahi alazim jama'a mun zauna da wani gwamna ba da dadewa ba yace lokacin da yake gwamna a jihar shi yace haka yi ta ganin su kuma amma fa ya fara magana ne da cewa haye mulkin shi ya gama gashi yayi shari'a wai bai taba gani na ba nace ba ni da bukatar ka ne kai shari'a ba ni kaiwa ba kai shari'a ko baka shari'a ba ni a wuri na duk daya ne ba ni kaiwa ba so da haka bazan zama dan kidan ka na jiyo kawai naji ana kada ku gen shari'a da bi jikin tafi ba shikenan daga karshe kuma suka waye gari suka zama yaran shi sai a dafa musu shinkafa da taliya a zuba musu a falo shikenan sai a zauna a sanya camera nan ya koma gefe guda shi da commissionerin shi suna kallon su su ne musu dariya anan kasar aka yi haka malaman musulunci wace shawara za ta yi kima akan haka dan haka a bika gidanka a nemi shawararka menene kake gani kuma idan zaka bada shawara ka a dauke ka dan iska ka bada shawara da fatar baki ba a ba bature shawara da baki a rubuto maka officially ana neman shawarwarinka akan kaza da kaza dan haka governor zai zo gidanka ranar kaza da kaza ka bada wannan shawara sannan ka mika a rubuce kuma a fada a rubuta maka number file din da aka saka ta a ciki a gidan gwamnati for reference purpose kar su mai da ku gidadawa kar su mai da ku gidadawa malamai ku tashi kanku ya waye kar ku sake su mai da ku gidadawa domin duk wannan jinayar da ta same mu a kasar ta same mu ne ta hanyar su ne wa malaman waye sun mai da su yan kauye na haka ya aiko yaron shi yana so a algatu malam za a bi girma gwamna ya ce za a kai ka wurin shi rana kaza zaka ba shi shawara ka ce zauna ya ce da gaske yana son shawara ya rubuto yana son shawara fara da haka in ya rubuto sai ka ce shikenan ranar kaza ya zo nan gidan zamu zauna in ya zo ka marhabance shi da irin gwargwadon halinka abinda kake ci gidanka ka dafa mishi irin shi kar ka dora a kanka kar ka kallafa a kanka ka marhabance shi ya zo ya zauna a kafa kamera kar ka sake ayi off kamera kar ka sake ayi off record they are very dangerous suna da mugun hadari in kai ba gidaje ne dan arabiya to kanka ya waye me yiwa wani sharrin suka hado maka ana zuwa a kafa kamera koda ta handset ce in da kana ganin kamera sai an je gidan radio sai an je a yanzu kowa yana da kamera a zo a danna kamera duk tattaunawar da ake a dauka sannan takaddin shawarar da baka gabatar ka gabatar a zo a ainihin aje su sannan ka sa ido me zai biyo ba kwanakin ba baka ji hira ta da muryar America ba da nace ina ba da shawara duk wani ma wanda zai ba gwamnatin Najeriya shawara ya rike shawarar shi kai bata ba su amfani da shawara su mai da koyon iska ne kawai ko kun fahimta jama Allah madaukakin sarki ya taimaka kun dai ji maganganu قال حدثني الحسن ابن علي الحلواني وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع وألفاظهم متقاربة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد فقال عبد الله بن عمرو أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد wannan hadisi al-imamu muslim ya samo shi daga malamin shi mai suna al-hasan dan aliyu al-hulwani shi wannan malami shine malami na farko daga cikin guda uku na biyun shine ishaqu dan mansur malamin imamu muslim na ukun su shine muhammad dan rafi al-qais al-qushairi waɗannan malamai guda uku hadisi ɗaya suka karantar da muslim sai muslim yace wa alfazuhum mutaqariba lafuzzan su uku din yayi kusa da juna ko kun fahimta jama'a kana ishaq malam ishaqa dan mansur yace akhbarana shi haka ya kawo salar ruwaya shi akhbarana malamin mu ya ba mu labari wa qala al-akharan sauran mutum guda biyu da al-hasan dan aliyu al-hulwani da malam Muhammadu dan Rafi su ko suka ce haddathana Abdul Razzaq dukkan su su uku malamin su shine al-Imam Abdul Razzaq biyu daga ciki suka ce haddathana Abdul Razzaq ɗaya daga ciki yace akhbarana Abdul Razzaq a Abdul Razzaq yace akhbarana Ibn Jurayj malamin mu Abdul Malik dan Abdul Aziz dan Jurayj ya ba mu hadisi qala yace akhbarani Sulaiman al-Ahwal سليمان الأحول يا أيديهم بام العباري أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره ثابت وانديك بلندن باوانين عمر بن عبد الرحمن يا باش العباري أنه لما كان بين عبد الله بن عمر وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان يا اندلكتي يفارس أكان عبد الله بن عمر دا عنبسة بن أبي سفيان tayassaru lil qitali sai suka fito na fito domin su yaki to menene ya faru rikici ne kawai akan gona zan zo in karanta muku yadda rikicin ya fara a lokacin da rikici tsakanin gidan Abdullahi dan Amr dan As da Anbasata dan Abu Sufyan sai suka shata fili domin su yaki faraki ba Khalid ibn al-As sai Khalid dan As ya hawa abin hawan shi ya tafi ta kanas ila Abdullah ibn Amr sai je wurin Abdullah dan Amr fa wa'azahu Khalid Khalid da yaje yayi wa'azi ga Abdullah dan Amr kaga Abdullah dan Amr malami ne sahabi ne amma wani malami dan uwan shi ya ji zai aikata abin da bai dace ba sai ya hawa ya tafi zuwa gare shi ya mishi wa'azi fa qala Abdullah ibn Amr Abdullah dan Amr yace ama alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala kai da kazo kai ka nemi wa'azi kana cewa kada in yi wannan fada baka san cewa zan yi fada ne dan in kara dukiyata ba baka san cewa manzon Allah yace man qutila duna malihi fa huwa shahidun wanda aka kashe shi saboda kara dukiyar shi yayi shahada ba kai baka san haka ba amsa ita ce ya sani amma tattare da haka yazo zai mishi wa'azi tashi malai yace wa sababu zalika anna Anbasata ibn Abi Sufyan kana amilan ala Taif min qibali akhihi Muawiyah ibn Abi Sufyan abin da ya faru a lokacin sayyidina Muawiyah ne Muawiyah yana khalifa sai ya nada sole administrator kamar governor na jekanayika a kasar Taif da ya tashi sai ya nada dan uwan shi Anbasa wa kana li ali Amr ibn al-As bustan su kuma mutan gidan Abdullahi dan Amr dan As mutan gidan Amr dan As din kenan sa Abdullahi su kuma suna da gona a Taif din wa ha'itun fi Taif fa ajara Anbasatu aynan mimma illi yasqi biha ardan sai shi wannan governor sai ya jawo wani ainihin rami wanda daga kogi ya jawo ramin wanda zai biyo ta cikin gonar sa Abdullahi dan Amr har ta kai cikin wata gona tashi ta shayar mishi da ruwa ina fatan kun fahimta ma'ana daga kogin zuwa gonar wannan governor a tsakiya akwai gonar sa Abdullahi dan Amr to da mai mulkin ya tashi sai ya karta wannan rami sai bi ta tsakiyar gonar sa Abdullahi dan Umar dan Amr fadana min ha'it al Amr sai wannan ainihin wato rami sai ya kusanci gonar sa Abdullahi dan Amr fa arada an yakhriqahu li yajri al ayn da ramin ya kusa da wannan ainihin gona ta sa Abdullahi dan Amr sai ya so ya ainihin ci gaba da ramin ta cikin wannan gonar domin ya fitar da wannan rami ilal ardi har zuwa tashi gonar fa aqbala abdullahi ibn amr sai abdullahi dan umar ya taho wa mawalihi bisilah da shi da bayin shi sai suka taho da makamai yudafi'una an malihim za su kare gonar su wa qalu sai suka ce wallah la tukhraquna ha'itana la takhruquna ha'itana hatta la yabqa minna ahadun wallahi ba wanda zai haka mana rami a cikin gonar mu sai dai in dukkan kashe mu amma ko ɗayan mu in yana da rai to ba za a haka ramin nan ba wata ahabal fariqani lil qital sai bangarorin guda biyu sai suka shirya za su yi yaki wannan gwamna da jama'ar shi wannan kuma Abdullahi dan Amr shi ma da tashi jama'ar wa hadha ma'ana qawlihi tayassaru ay tahayyu ay tahayya kullu min anbasa wa atba'ihi wa abdullah ibn amr wa mawalihi wa ta'ahabu wasta'addu lil qital kun ji ma'anar abu a karkashin wannan munasabacce ta wannan fadan akan gona shine abdullahi dan amr ya ruwaito wannan hadisi ga khalid ma'ana kai da kazo za ka yi min wa'azi akan cewa kada in yi wannan yaki kai dai ka san gona ta mu ce eh don aka haka wannan rami dalili ne akan an fi karfin mu akan gonar kenan to kenan yanzu kana cewa in hakura ayi a'a to in na bari kuma za a yi to shine na fito in kare dukiyata kuma kai baka san annabi ya ce wanda da aka kashe shi saboda dukiyar shi yayi shahada ba kun ji mahallin shahid na kawo hadisi wannan hadisin yana nan cikin Bukhari kamar yadda yake anan cikin Muslim daga cikin malamai kuma har wayo an samu al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i dukkan su sun fitar da wannan hadisi al-Imam Nasa'i ya fitar da wannan hadisi al-Tafan shi guda biyu da al-kubra da al-mujtaba haka nan al-imam Ahmad ya fitar da shi a cikin al-musnad da shi da Abu Awana al-imam Abu Nu'aym ya fitar da shi a cikin al-mustakhraj ala sahih Muslim Allah madaukakin sarki ya gafarta musu fa'idojin duk da ke cikin wannan hadisi su ne dai fa'idojin da muka fitar a hadisin ba yadda dindin ma'ana shi ɗaya ne wa haddathani Muhammad ibn Hatim haddathana Muhammad ibn Bakr hawwala sanad wa haddathana Ahmad ibn Uthman An-Nawfali haddathana Abu Asim kilahuma an Ibn Jurayj bi hadha al-isnad mithluhu Muslim yace har wayo wannan hadisin malami na mai suna Muhammad dan Hatim dan Maimun al-Marwazi shi ma ya karantar da ni wannan hadisi shi ko yace haddathana Muhammad ibn Bakr malamin mu mai suna Muhammad dan Bakr ya ainihin wato karantar da mu hawwala sanad Imam Muslim yace ga wata hanyar kuma ta wannan isnadin wa haddathana Ahmad ibn Uthman an-Nawfali malam Ahmad dan Uthman an-Nawfali shi ma ya karantar da mu wannan hadisi haddathana Abu Asim hallo al-Imam Abu Asim ya karantar da mu kilahuma an Ibn Jurayj dukkanin su daga ainihin Ibn Jurayj bi hadhal isnadi da wannan ainihin wato isnadi ma'ana abinda Muslim yake nufi wannan hadisin isnadin shi guda ɗaya ne duk inda ya kai ya komo yana tikewa kan Abdul Malik dan Abdul Aziz dan Jurayj amma dai shi Imam Muslim malamai biyar suka karantar da shi kaji malamai guda uku na farko to nan ga guda biyu ka sake ji amma yace dukkanin hanyoyin da gaba ɗaya daga ainihin Ibn Jurayj ne Allah madaukakin sarki ya taimaka باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار باب دكي بياني اكنشي ودكنن غمنن ديها انتي تلكا وانشي تو يا چنچنتيشي غوتا كفا انشي ونن بابي دكيو باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار باب دكي بياني اكنچنچنتر شغا وطا ga duk wani ainihin wato gwamna wanda ya ha'inci mutanen shi rigidi gabci anan an yi ta'biri da gwamna ne amma abinda ake nufi duk wani mai mulki ya shiga ciki an fahimta jama'a shugaban kasa ne gwamna ne chairman ne dagaci ne hakimi ne principal ne a makaranta a wani ne wanda yake shugabancin wata ma'aikata kamar commissioner ko minister permanent secretary ne a wata hukuma wata parastatal duk wanda aka dora wasu jama'a a karkashin shi ya ha'ince su a cikin duke su ko cikin gudanar da mulkin to wannan mutum ya cancanta ya shiga wuta kun ji babin da al-imamu muslim ya kulla sai yace haddathana shaybanu ibn farruha حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه قال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو علمت أن لي حياة ما حدثتك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة الله أكبر مسلم يا سامو أن حديثي لغمال من شمال شيبان بن فروخ شيكو يا سامو أن حديثي لغمال من ش الإمام أبو الأشهب تككين سنان شمالا جعفر بن حيان السعدي الأطاردي mutumin kasab basra ne amma an fi sanin shi da alkunya shi abul ashhab ina fata an gane shi ko malam abul ashhab yace ya samu wannan hadisi ne anil hasan daga ainihin al hasan wane ne yake nufi da abul hasan ai al hasan din shine al hasan ibn abul hasan yasar al ansari ina fata an gane abu sa'id al basri wa kenan al hasan al basri daga al-Hasan al-Basri ya samu wannan hadisi al-Hasan al-Basri kale yace ada Ubaydullah ibn Ziyad wani mai sarauta governor ne mai suna Ubaydullah dan Ziyad ya ziyarci wani malami bai da lafiya sunan malamin Ma'aqil ibn Yasar al-Muzani sahabi ne fi maradihi alladhi mata fihi a rashin lafiyar ajali ta wannan malami malam Ma'aqil kala Ma'aqil malam ma'aqil yace inni muhaddithuka hadithan zan karanta maka wani hadisi ya kai mai girma gwamna sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wanda naji wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam law alimtu anna li hayatan ma haddathtuk amma da na san cewa ina da sauran rayuwa wanda zan iya samun maka nasiha da wannan hadisi da ban gaya maka shi a yanzu ba amma ina ganin in ban fada maka shi yanzu ba na mutu ina mai koyi ilimi kenan to dan haka zan gaya maka inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah yana cewa ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan babu wani bawa wanda Allah zai bashi kiwon wasu talakawa yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi ya zama a ranar da zai mutu yana cikin ha'intar talakawan shi illa harrama Allahu alaihi aljanna sai Allah ya haranta mishi aljanna kaji jawabin manzon Allah kenan ya kai mai girma gwamna ko mai alfarma sarki ko wane ne ina fata an gane kun ji magana da wannan malami ya faɗa mishi a ƙarƙashin wannan hadisi ne al-Imam Muslim ya samu hujjar da aka kulla wannan babi da ke cewa dukkanin wani mai mulki da ya mutu ya zama a ranar da ya mutu yana cikin ha'intar al'ummar shi to wannan mutum wuta ta tabbata ainihin gare shi wannan hadisi kamar yadda kaji nan Imam Muslim ya fitar da shi to Bukhari ma ya fitar da shi haka nan kuma daga cikin malamai an samu ainihin al-Imam Abu Dawud at-Tayalisi ya fitar da shi a cikin littafin shi al-Musnad haka al-Imam Ahmad haka al-Imam Darimi haka al-Imam Abu Awana haka nan al-Imam Abu Nu'aymin الإمام الطبراني ما يفتد دون حديثي ابن إبان ما يفتد دون حديثي الحافظ البغوي يفتد دون حديثي أتكين شرح السنة ومدى الإمام البيهقي ما يفتد دون حديثي الله يغفر تامس المسألة الثالثة في فوائده منها بيان تحريم الغش وأن حديثي أنا نونة شوى ما قدي هرامني تنادك تكين ما قدي جماعة أفتد بليان لا يأتي زائمك قولتا sai muku kwaltar ta miliyan 500 a halin an fitar da biliyan 1 bari mu fadi da yaran da talaka zai iya ganewa a ce za a yi muku kwalta ta 100,000 sai a cinye 50,000 sai a yi muku kwaltar 50,000
wannan yana daga cikin maguri to wannan fahaddith bila haraj duk wata kwangila da za a fitar an san cewa kudin da aka fitar mata yafi karfin ta amma sai a ce za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza a kawo muku wasu lissafe lissafe na ƙarya to duk waɗannan suna daga cikin maguri na daga cikin maguri mafi bayyana ga mu mutanen Zaria nan yau shekara fiye da 15 duk mai mulkin da yazo jihar Kaduna tun daga governor har chairman sai kaji an yi maganar ruwan Zaria har zuwa makon da ya wuce sai an ce ruwan Zaria har ya zama mana salan magana duk abin da ya gagara mu yanzu zage-zage a cikin karin magana in ya gagara sai mu ce ya zama ruwan Zaria kenan ya zama ruwan Zaria duk wata gwamnati da ta zo daga shekara 15 zuwa yanzu ma'ana tun zamanin mulkin sojoji ake cewa ruwan Zaria ruwan Zaria ana fitar da kuɗi har yau kuma dai cewa ake ruwan Zaria har yau cewa ake ruwan Zaria abin ya gagara gyaruwa wannan magudi ne yake faruwa a cikin mulki in ba haka ba kowace gwamnati ta zo za ta fitar da wadatattun kuɗi kuma a ce maka kaje dam din ka ga ana aikin in kaje za ka ga an yi aiki na wata 2 amma sai a bar shi bayan wata 7 wannan aikin ya lalace in aka zo sai an sake maimaita shi sai a ce da haka kuɗin suke ga abin kwangila kuma da gurgurdan yadda ta karu da kwana 1 to galibi kuɗin da ake zuba mata suna karuwa to balle a ce an tsallake aikin watanni 6 sannan aka dawo aka ce za a zo a ci gaba wasu karafunan an sace su wasu sun yi tsatsa wata katangar da aka yi ta rubuta dan haka sai a sake dakuwa sai a ce ana nan ana aiki idan kaje sai kaga aikin da aka yi wata 6 shine ake sake yi abinda suke kenan dangane da ruwan Zaria duk ina ɗan boko ina lauyoyi ina ɗan jaridu ina lecturori ku je ku yi rubuce-rubuce a kai ku gaya wa duniya menene gaskiyar bayani game da ruwan nan na Zaria sannan a fito da kudaden sannan hukumar wutar lantarki waɗanne irin kudade ne masu mulki ba su fitar ba menene dalilin kisan Bola Ige tsohon ministan ainihin Obasanjo ku je duk ku binciki waɗannan kada ya zama kai bokonka kawai kana yi ne dan ka samu abinci kai asara ka zama bawa amma bokonka ya zama kanka ya waye ka taimaka ka wayarwa da wasu kai ku dubi halin da ƙasa take ciki yanzu wutar lantarki ta gagara a kowane birni tun daga Abuja har Lagos a kowane birni wutar lantarki ta gagara ta zauna na kwana 7 ka je har Abuja babu anguwar da wutar lantarki ta zauna kwana 7 daga shekaru 20 zuwa yanzu a ce kwana 7 ba dauke wuta ba babu wannan irin bala'i ne waɗanne irin kudade ne ba a cirewa sannan yanzu ku dubi wannan magudin da ake wa talakawa sai ku ji an yi ihu an kama katan barawo sai a kai shi kurkukun ku ji a aje shi bayan kwana 2 shikenan sai a fito da shi sai ai wasan kura da maganar shikenan maganar ta lalace ina kudin pension commission ina kudin da sanata wana da suwana da suwani ina kudin hukumar man fetur ina kudin kaza kaza ina kudin da aka kwace daga zuriya Abacha duk waɗannan yana daga cikin misali na me misali na magudi to abinda muke cewa wani gidan radio ne din Najeriya zai iya fitowa ya wayarwa da talaka kai akan wannan babu gidan radio kwaya daya a dun Najeriya babu jarida kwaya daya a dun Najeriya to in ya zama masallatai da makarantu irin waɗannan ba za su wayar da kan mutane ba sai a ce tur da waɗannan masallatai akan irin waɗannan maganganun ne wai ba za a sanya karatutukan mu a gidajen radio ko kuma wai tashar da aka ce wai tashar sunna ba muka ce sai me da'awar mu shekara 30 da ta wuce ta yadu ba a taba sawa a wani gidan radio ba Allah ne ya yada ta me zai hana yanzu ta ci gaba da yaduwa kuma wannan kima da'awar mu take da shi zaka yada ta in zaka buka ciccire waɗannan maganganun waɗannan maganganun suna daga cikin rukunai na da'awar mu in ka cire su da'awar ba ta da quality kamar ka ce islamun bila salati islamun bila shahada a ce za a yi wa'azin musulunci amma babu la ilaha illallah ba sallah, amma musulunci ne. Me wani musulunci ne? Zakka da haji da azumi? Ba shahada ba sallah? Dan haka masu wa'azi ku zage wajen gano wacce badakala take faruwa kuna wayarwa da talakawa kai. Wannan na daga cikin aikin da za ku yi wajen samar da kyakkyawan juyin juya hali na kasa. Domin ƙarya ne wani zindiki ya zo da sunan malanta ko siyasa ko boko ya ce halin da Najeriya take zaune yanzu daidai ne. Ƙarya ne ko malam ko daga maka ko limamin Arafa ne kai ƙarya kake yi. Saboda haka ba daidai ƙasar take zaune ba. To tunda ko ba daidai ba ne, daga cikin hanyoyin da za a yi wajen wayar da kai a bar jaridu su buga. To an hana jaridu, gidajen rediyo su faɗa, an hana su faɗa. Duk wata kafa da za a faɗi an hana. To in ya zama ku malamai ku kuma ba za ku iya faɗi ba, me yasa? Saboda su suka gina muku makaranta, saboda su suka gina muku masallaci, saboda su suke ba ku kujerar hajji, saboda su suke kaza, kun yi asara. Kenan yanzu gawa aka bar talaka da ya zama almazlumu alaihi, talaka da aka zalunce shi, wurin wa aka bar shi kenan, ta ina zai samu sassaucin wannan zaluncin? Dan haka revolution zai faru a kasar, amma ba wanda ya san ta ina revolution din zai faru. Zai faru ta hanyar malamai ne ko ta hanyar ƴan boko? Zai faru ta hanyar masallaci ne ko zai faru ta hanyar ƴan kaza ne? Amma dai dole ne kowanne daga cikin waɗanda za a kira su stakeholders, duk waɗanda ke tara mutane suna magana, ko malami ne kai a aji na jami'a ko na secondary, kaga cewa da gwargwadon ikon ka me za ka yi wajen taimakawa wayar da kan wannan al'umma ta musu san halin da ƙasa ta samu kanta a ciki. Ku dubi yanzu halin da muka samu kanmu, wanda ƙasar zazzau ba a taɓa samun yanayi mai zafin rana irin shekara biyu zuwa shekara uku zuwa bana ba. Rijiyoyi sun kafe, har yanzu ruwan sama bai yi ƙarfi ba, sannan ga tsananin rashin wutar lantarki. Ka bar kofar ka a buɗe kuma ga ɗiyan jemage. To da wanne ka iya? Dole ka rufe kofar ka, ka kwana kana zufa, kana fifitar da babu inda iska take shigowa. Wannan ita ce Najeriya. Amma sai ka ji wani zindikin malami wai dan yana son a sa hudu ba shi da juma'a a cikin gidan rediyo, wai sai ka ji ya zo yana cewa ku yi wannan gwamnati addu'a, Allah ya ƙara mata albarka don kun ga ta zo ta kawo mana janareta. Ka ji banza, janareta 35,000 a kan shi zai hau mimbari har ya hudu bar da za a sa a gidan rediyo, wai an kawo masallacin shi janareta. To matasa, yanzu ku kadai ne muke da sa rai a kanku. Waɗannan da suka tafi sun riga sun tafi, amma zalunci ya yi yawa a ƙasar, yadda yake wajibi ne a rinka togaɗowa ana faɗi. Duk jaridar da ta sake ta buga wani publication na zalunci jama'a, gobe kwa ji an yi wa 'yan jaridar ko kuma editocin tashari an kama su, an je an kulle. To idan aka kulle, kamata ya sai ku kuma ku fara rubuce-rubuce, kama ba ku yi shiru ba kuna tsoron a kulle ku. To sa'an nan malamai, wallahi muna gaya muku mummunar akibar ku. Ku karanta littafin Al-Bidayatu wan Nihaya. Idan juyin juya hali ya samu, wallahi yadda ake kashe azzaliman tsofaffin masu mulki, haka ake kashe miyagun malamai. Babu bambanci. Ku kiyaye. Ku karanta littafin Al-Bidayatu wan Nihaya na Ibn Kathir. Lallai yanayi ya kai ga duk wanda yake karatun tanasu game da tarihin kasar ya san cewa hadari yana haduwa, kuma zai zubar da girgije mai kyau na juyin juya hali. Amma mu abinda muke fata, Allah madaukakin sarki ya kawo mana juyin juya halin da zai zama mana akwai kyakkyawar mafita da kyakkyawar makoma a kasar. Amma tsakani da Allah masu mulki, zalincin yayi zalunci, magudi ya kai magudi. Makarantun ƙasar duk sun mutu jama'a, kowa ya kwashi 'ya'yan shi ya kai ƙasashen waje. Ba za ka yi mamaki a ce wai ɗan Najeriya ne minista na ilimi ko director ko permanent secretary a ministry na ilimi, wai ya ɗauki ɗan shi ya kai makaranta a Ghana? Ma'ana yanzu Ghana hatta gyaru matsayin ilimin su ya fi namu sai akai ayya gana jami'o'in mu sun mutu makarantun mu sun lalace ina budget da ake fitarwa duk shekara a ce an fitar da budget ma'aikatar ilimi tana da miliyan kaza malamai ku tashi ku yi wa'azi to amma abin da yake faruwa waɗannan da kuke ganin su a matsayin malamai wallahi zalincin su bai gaza na waɗannan waɗanda ke zalincin kai tsaye ba domin su suke justifying musu duk zalincin da suke ana su suke halatta musu su suke kawo musu ayoyi da hadisai yanzu kai ka san wannan sabuwar gwamnatin taku ta jihar Kaduna malamai nawa ta diba a tafi ayi mata addu'a sharrin hadda irin ku matasa daga garin nan matasa da ake cewa matasan malamai an diba an tafi ku yi addu'a ka gaya mini yaushe irin wannan matashin zai dawo yayi wa'azi ya ce ana zalunci jama'a kuna fahimta da kyau yanzu a cikin dom ɗinku na ku da ake cewa ahlus sunna ko ƴan izala yanzu gwamnatin good luck tana nan an shirya mutum 200 za su tafi umara mako mai zuwa mutum 200 cikin ku innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum ahlus sunnati a cikin ku mutum 200 gwamnatin good luck za ta kai su za su yi mata addu'a ba dole a ce su albani sun cika zafi ba ba dole ne irin waɗancan marasa kunyan yaran su ce ya saba manhajin salaf ba tunda shi ya ci manhajin zalunci ko kun fahimta jama'a abubuwa ne suke faruwa wanda yake wasu abubuwan ba kwa gane fassarar su sai mun zo mun fadi anan a ce mutum har ka je Saudiya Allah ya maka baiwa ka je kai karatu wani ba gidaje yanzu dan ya samu gwamnati a baka kujerar umara nawa kujerar umara take ta wuce naira 500 ne me zai rude ka kai da ka zauna shekara 4 ko 5 a Madina in kana son kai umara da daddare baka je ka hawo mota riyal 50 a kai ka Ka'aba ka je kafin azhar ka je kai umara ka dawo kai da ka zauna haka me zai dauke ka to amma haka gwamnatin zalunci yake shi yasa waɗannan matasan in ba a ja su jika an wayar musu da kai ba kafin wani lokaci sai kaga an gama karantar da su ko amma ba su da amfani dan haka zaka zo kai karatu sai dai kai karatu akan aure sai dai kai karatu akan ciniki sai dai kai karatu akan ƴan kwallo na'am ana zalunci a wajen aure zaluncin da ake a wajen mulki fa tunda an raba da kai anan sai ka ce a wai a manhajin salaf ba a fadi ka ji zindiki tunda ka ci saboda haka ku kiyaye wannan da'awar tamu ta salafiya akwai wasu ƴan iska da suka shigo cikin ta da nufin su bata ta shine su je su karbi kuɗi na zalunci ayi kashe mu raba da su sai zo su ce wai a da'awar salafiya wai ba a fadin zaluncin da mai mulki yake yi ka zo mu karantar da kai da'awar salafiya a cikin littattafan malaman salaf ka ji anan ciki ne zaka rinka ji ka je ka karanta waɗannan littafan da nake faɗi ɗazu dukkanin su waɗanda suka yi su ba a shakka akan cewa a imma min a immati salaf ibnu taymiya imamu zahabi ibnu kasirin na ce maka majmu'ul fatawa na ce maka siru alamin nubala na ce maka albidayatu wan nihaya ka je ka karanta ka ji za a yi zalunci jama'a ku yi shiru yaushe za a gyara kuma sai bayan wannan gwamnatin ta wuce sai ka ji wai an zo ana zababbaki ko kuma in ba a yi da mutum lokacin ne zai ce ana zalunci in ana yi da shi kuma shi kenan lokacin sai ya shuru ku ji tsoron Allah matasa ku daina hangen waɗancan malamai waɗanda ke sa kafta kaftar riguna na 100,000 ku daina hangen waɗancan malamai da ke hawa jibga-jibgan motuna ka ce kai ma sai ka hau kana da hali daga cikin arzikin da Allah ya baka ka hau baka da hali eh kada tsohon kekenka amma wallahi in ka kallafa wa kanka malam wani yana da digiri yana hawa mota kaza yana da gida iri kaza ni ma ina da digiri sai na hau me wa Allah bai saukake maka yadda ya saukake mishi ba da haka ne sai ka ce sai ka bi diyar da zaka yi dan haka yanzu kowanne matashi ya taso kwana biyu sai ga wai dole sai ya sai mota wai shi malami ne wai dole sai ya rinka din kafta kafta riguna irin na sarakunan zage zage a ina ku yi a hankali matasa muna sa rai da ku za a yi wannan aiki na gwagwarmaya in kuka sake dan abin da bai kai ya kawo ba ya ja hankalin ku shikenan da'awar ba ta da future kenan da'awar ba ta da future ba ta da mustaqbal domin in ya zama yan bid'a an yarda sun sayar da addinin su da kuɗi ku kuma da ake cewa ahlus sunna kuma kun sayar da kuɗi to yanzu who will save Nigeria waye zai kwaci kasar daga halin da take ciki lecturori kana ga kowane lecturer tsoro yake hatta a cikin aji ya faɗi abin da ba a so dan ka ai terminating appointment din shi kana ga professor kai ta magana ce zo yayin nan ba lecture ce shiryayya ba fa a matsayin shi na professor of pharmacy da wancan professor is Abubakar a matsayin shi na professor of pharmacology zama suka yi a wurin nan fa ba wata takarda a gaban su a matsayin ka mahira ne ba su dauki wannan zaman lecture ba amma kana jin har good luck da yaje mai duguri sai da ya magana akai duk duniya sai da ta ansa commissioner yan sanda na jihar Kaduna sai da ya gayyace shi awa 10 yau kwana 3 suna can wai ba a tsare shi ministan ilimi ma'ana masu ilimi ba dama su yi magana ku malamai da ba ku aiki karkashin kowa in ba ku fadi zalunci ba waye zai fadi waye sai magana professor yayi magana a cikin ilimin shi ana tuhuma shi a cikin ilimin shi ya magana fa kadan cikin ilimin shi professor amma ana tuhuma shi an je an sa wai yan sanda su interrogating din shi wai dan me zai fadi ilimin shi professor shi ne ce ya kamata a rufe jami'o'in Najeriya duk su zama wurin buga bom imana in ba ilimi wallahi sai dai bom wallahi kasa ba za ta sake zama haka ba ko dai masu ilimi a basu su yi magana ilimi ko kuma wallahi yan bama bamai sai sun cika ko ina ku bar masu ilimi su fadi kan mutane ya waye su fita daga zalunci amma ku yanke shawarar cewa babu wani mai ilimi da zai sake magana abinda kuka yi kawai shine daidai sai dai kowa ya zama dan anshin shata wallahi jama'a kwanaki uku da suka wuce da professor kai ta da professor Ibrahim Ahmad Aliyu commissioner yan sanda ne wai gayyace su kusan awan su 10 akan me wai sun yi lecture akan allurar rigakafi wannan fa professor ne akan ilimin hada magunguna ba na gargajiya ba na bature degree 1 2 3 sannan professor wannan professor ne akan shari'a degree 1 2 3 sannan professor daga ina the most prominent university in the country in the name of Ahmadu Bello University daga jami'ar Ahmadu Bello amma wai sai a kira wani dan sanda wai dan sanda wani daƙiƙi jaki jahili wannan ma yana da degree ya zube a office wai ya zaunar da su ya nemi su tambayoyi na wulakanci kuma aka tantubi can shugaban yan sandan na ƙasa yace ƙarya ne su ba su san wannan magana ba ku je ku karanta jaridar Daily Trust ta kwana hudu da ta wuce sai da jami'ar Ahmadu Bello ta publication akan haka tace ba ta yadda ba wannan cin mutunci ne dan me za a ci mutuncin malamanta to amma abinda muke cewa wani irin zalunci ne za ku bari ana magudin mutane ma'ana yanzu shugaban ƙasa ya yadda gwamnoni sun yadda ciyamomi sun yadda a rinka kwankwada wa ƴaƴanku wannan guba ta allurar rigakafi wannan shine karatun da muke magudi kenan sun san cewa wannan abin akwai cuta a ciki ta ina suka sani ga masana sun yi magana wannan professor ne a well renowned scholar shahararre ne an amintu da shi duk duniya jami'a jami'a ake kiran shi yana bude wannan faculty din Allah ya mai baiwa amma kada ya fadi dan me dan ana magudi ya gano ana magudi akwai wani publication din shi in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe za mu zo da shi nan ku yi photo star ku je ku abin nan a cikin jaridar Daily Trust aka yi hira da shi kusan shekara 7 yana nan mun yi printing din shi dama tunina aje na san cewa wata ran irin wannan za ta taso yan boko ku je ku karanta ku ga me ake cewa ne ya kana mulki a karkashin mulkin ka za a zo ana cutan mutanen ka amma saboda tsara mulkin ka sai ka bari na'am to ka bari okay to wani mai ilimi ya fito ya fada kuma an ce wai dan me zai fadi to me amfanin ilimin kenan shine nace sai a kulle jami'o'i yanzu kowanne masani sai koma kofar gidan gwamnati ya zauna kun gwamnati ya fito ya ce to me kake so mu fadi yau eh me kake so mu fadi yau dan kada ya saba maka ka a saba maka me kake so a fadi mana ilimi ba shi da sauran daraja kenan to duk wannan yana daga cikin magudi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mai mulkin da ranan mutuwa ta same shi yana mai cikin magudi ga al'ummar shi to ba abin da ya cancanta gare shi sai wuta suna ji suna gani ana cutan mu duk wani tsohon gwamna ka je ka zauna da shi duk wani tsohon famanin sakatare ko commissioner ka zauna da shi zai ruwaito maka wata cuta da aka taba yi suna mulki in ka ce me yasa bai fadi ba lokacin zai ce to yayi iya kaza kaza wai sai yanzu yake fadi sanda ba ta da amfani yanzu ne dan ba a yi da shi zai fada Allah ya kiyaye malam yace to almas'alatu salisa fi fawaidihi minha bayanu tahrimil ghish wa annahu yunafi al-iman magudi haramun ne kuma duk inda magudi yake yana kore imani wa hadha huwa wajhul mutabaqa fi iradihi huna kaji abin da yasa muslim ya kawo hadisi in dai kai magudi to imanin ka ya ruguje wa minha bayan istihqaq alwali alghash li ra'iyatihi an-nar bighashihi sannan dukkan gwamna ko mai mulki da ya ha'inci al'umma shi to ya cancanta shi ga wuta wa minha ma qalahu abu awana rahimahullah ba'da takhrijihi alhadith في هذا الحديث دليل على أن العاصي يستوجب بعصيانه النار الإمام أبو عوانا بان ديكا وانا حديثي سي شرحي دا چيوا وانا حديثي دليلي ني أكن چيوا دو وان دي سابا وألا تويا چن چن تيش غو تسبو دا سابا ألنش إلا أن يلق الله سيدي إن يهد دا ألا وهو تائب أهالي توبا فإن لم يفعل فهو في مشيئة الله إذا يموتو بي توبا با to yana cikin abin da Allah ya so insha a ghafara lahu in Allah ya so ya gafarta mai wa insha a azabahu in kuma Allah ya so ya mishi azaba sai ya mishi azaba me yasa saboda kula da aqidar cewa wannan abin da ya mutu yana ba kafirci bane dan haka ba za a ce wani ya mutu yana zalunci sai a ce yanzu wani yana wuta a ana fadin cewa wanda duk ya mutu da irin wannan sakamakon shi wuta dan ya san wannan shine matsayin ya kauce mishi to amma tabbatar da cewa yanzu haka wani yana huta fa to wannan sai Allah matukar musulmi ne wa minha bayanu tahzir min ghashil muslimina liman qalladahu Allah ta'ala shay'an min amrihim wannan karatu yana gargadi ga duk wanda Allah ya dora mishi shugabancin musulmi kar ya sake ya ainihin yi musu magudi wastar'ahu alaihim Allah madaukakin sarki ya bashi kiwon musulmi ونصبه لمصلحتهم في دينهم او دنياهم الله ya dora ka ka zama kai ne jagoran su game da addini ko duniyar su to wajibi ne ka kula da duk abin da zai gyara su da abin da zai kawo musu mutunci wani abun mamaki idan kana sauraron gidajen radioyi idan shekara ta shigo zaka yi ta jin bayani akan bill an fitar da miliyan kaza biliyan kaza za a yi kaza shugaban kasa zai kasa har shekarar ta shiga ta fita sai ka ga ba abin da ya canza na rayuwarku sai a shekara 20 ana gwada anguwarku a ce za a yi muku titi shekara 20 jama'a tun 1977 muka tare a layinmu a can gangaren muciya 1977 da wayau na a lokacin tela ne ana first tax 77 tunda muka tare a layin ake gwada layin za a yi titi har zuwa makon da ya wuce an je ana gwadawa 77 shekara 30 da nawa shekara 36 ana gwadawa duk gwadawar da aka yi akwai kudin da za a fitar kuma a wurin gwamnati a ce an yi to ku duba irin wannan to wai irin wannan wa'azin ne wai ba sa so kace a ji a dauko wa'azin wani yana wa'azi akan kula da aure mata su bi maza ka ji macuci shi kullun so yake ya zama dan gurguzu mata dai su bi su ina fata an gane wannan shine kawai matsala jama'a kuma matsalar waɗannan matasan naku da ke zuwa suna yin karatu duk an biye kawunan su kowanne wani an dan bashi fili wani an dan sai mishi mota wani an dan yi kaza wani an dan yi kaza shikenan kwana biyu sai ka nemi ina yake ya shikenan sun janye shi bar ku ji kalmar da suke cewa cewa suke in Allah ya so ba za su sake yadda a sake yin Ja'far da Albani a Najeriya ba in ba ku sani bai barin fada musu haka suke cewa in Allah ya so ba za a sake Ja'far da Albani a Najeriya ba suka ce dai waɗancan kam sun riga sun faru amma ba za a sake kuskure dan haka duk wani matashi da ya taso yana da hazaka sai ai marmaza a san yadda za a dakile shi da dabara kana zaune sai ka ji an ce gwamna ya saka cikin hukuma alhazai kai da yake ba kauye ne sai kai ta murna ba ka san a bakin imaninka da wa'azinka baka bukatar sai ka je hukuma alhazai za ka yi wa'azi baka bukata wa'azi za ka yi ka samu kudin jirginka kawai kana drama ka sai lasifi ka tun daga nan ka fara wa'azi har a sauka Arafa ba wanda ya isa ya hana ka duk alhazan da ka ga dama tara su ka ce ku zo kai musu wa'azi shikenan dan in ka tafi za ka yi wa'azin ma a ƙarƙashin wata gwamnati ƙayyade muku irin wa'azin kuna ji kuna gani za a sa ku kusa alhazai su bata aikin hajjinsu ku je ku binciki ta taɓurzar da aka yi da su Muhammadu bin Usman bana ko bara 2012 24 hours before the time sai a ce alhazai su fito kafin lokacin fita sai a ce alhazai su fito kai kuma gwamnatin ce ta biya maka dan haka kana ji kana gani babu wannan a karatu amma sai kai wa'azi sai ka ce larura ce saboda haka wa'azin ma in ka bi ta cikin su ba za ka yi na sunna ba sai dai ka faɗi abin da suke so shi yasa duk shekara an zaga mu mundira sai su ce to bana kuma ta kwale musu da lasifika ta ina yawo bana shakka ka baka biya min kujera ba ba ruwana da kai in ka bani sadaka ba na so amma za mu faɗi yadda annabi ya ce a aikin hajji shikenan shi ne sai a ce Albani ya zo ya raba kan mutane ku duba jama'a wai a ce wa mutane su fita Arafa lokacin fita bai ba haramun ne wannan amma haka ake yanzu duk jihohi haka suke yi lokacin fita mu nabi ba lokacin fita mu zalifa bai ba shikenan in muka je sai mu ce a'a manzon Allah ya hana ga hadisi daga Jabir yana cikin sahih muslim kada ku fita ku rabu da su sai a koma ce ya raba kan mutane duk an haɗu ka ji an haɗu za a ɓadda mutane duk wannan yana daga cikin cin amanar mutanen malaman za a ɗiba sai a ɗibi waɗanda suke bara gurbi ne waɗanda shi tsima yake yi a sa sunan shi indai aka sa sunan shi to duk fata wanda yake so shikenan wani dan takarar gwamna ya je ziyara wani malami a garin nan shi iya abin da yake faɗi to su dai da Allah kujerun nan da aka saba kawowa na umara kada a manta da su in gwamnati ta zauna shikenan shi kujeru da aka saba kawowa in gwamnati ta zauna ya ka a manta da su shine dividend na malanta shine albarkan makaranta su ci kujera umara saboda haka akwai aiki akan ku matasa ku haƙura da talaucin ku haƙura da yunwar in Allah ya za ka yi arziki za ka yi in Allah bai bada ma ba dole bane dan hudu ya mutu bai je aikin hajji ba darajar shi bata ragu ba annabi ya rasu ya aikin hajji sau daya waye kai za ka ce duk shekara sai ka yi aikin hajji na daga cikin abin da ke wahal da ku duk shekara ka ce sai ka yi to in baka da halifa har annabi ya zo duniya ya rayu sau ɗaya ya taɓa aikin hajji duk wanda ya ce annabi ya yi aikin hajji sau biyu ka ce Albani ya ce ƙarya kake hadisin yana nan cikin sahihu muslim daga Jabir sau ɗaya annabi ya taɓa yin aikin hajji umara ƙwaya huɗu annabi ya taɓa yi me kake tunani Allah ba ya da buraka da zai kawo annabi ya hau mala'ika Jibril ba zai zo ya mishi sukutun ba ya goya shi a baya ya kai shi so ka kwantar da hankalinka kar su saka ka cikin rudani Allah maraukakin sarki ya kiyaye mala yake cewa wa minha bayanu anna hadha al-ghish min al-kaba'ir al-mubiqa al-mubida 'an al-janna ha'incin da mai mulki zai wa talakawan shi na daga cikin manyan kaba'irai waɗanda suke ainihin dawwam waɗanda suke ainihin halaka shi kuma su nesanta shi daga aljanna wa minha ma qala ibn battal hadha wa'idun shadidun ala a'immatul juhur ibn battal wani malami ne wanda ya sharhin sahihul bukhari kuma ba maliki yace wannan hadisi yazo da tsananin azaba ga shugabanni waɗanda suke zalunci faman dayya mastar'ahu allah duk mai mulkin da ya wulakantar da amanar da allah ya bashi aw khanahum ko kuma ya ci amana su ya ha'ince su aw zalabahum ko ya zalince su faqad tawajjaha ilayhi at-talab bi madalib al-ibad yawm al-qiyama to a ranar lahira za a fuskance shi da cewa duk abin da ya zalinta na bayi ya dawo da shi fa yakunu fa kayfa yaqdiru ala at-tahallul min zulmi ummatin azima dan girman allah yaya mutum daya zai iya biyan zalincin da yawa al'umma mai girma irin Najeriya ko irin jihar Kaduna ko irin jihar Kano ko wata jiha makamanciyar haka me kake tunani yaya zai yi mutum guda a tare shi a ce duk zalincin da yawa ƴan Najeriya sai ya amayar da shi jama'a kuna fahimta wannan ومنها أن في قوله يموت يوم يموت وهو غاش إشارة إلى أنه لو تاب قبل الموت قبلت توبته ما لن يتيتو دا النبي يتي أرانت دزي متو ينا تكين ها إنشي لنا كينين إدن أرانت دزي متو ياتو بفا تو قاقا ونن عذاب بذاتا كي قليش با تو أما بلوكوجي دكا وانده ملك يزال انتي جماعة na daga cikin sharuɗan tuba sai ya mayar da duk abin da ya sata dai kenan malamai suka ce idan ba zai iya mayarwa ba ya fito kafofin yada labarai ya faɗi adadin abin da ya sata dan jama'a su ji za su iya yatewa Imam al-Bukhari shi wannan magana a cikin Sahihul Bukhari cikin kitabuz zaka yace kada ya fito yace jama'a shekara goma da ta wuce ni ne gwamna a garin nan wallahi na zalunce ku yafe mini aka ce bate ba dan talaka ba su san kudi ba talakan yaji ana a yafe sai ya dauka 2500 ce ko 7000 amma za a ce biliyan 5 to wani tsohon sai ya cire tabaran shi ya ce kai biliyan 5 nawa kenan ku buga mana a na'urar nan ta ku a ce ai baba wannan sai scientific calculation ice to sai kai mai kiyasi ka ce baba eh kaga biliyan 5 eh to za ta gina rabin garin nan abin da ya sata kenan shi kada ya sai baba ya ce ani ban yafe ba aha abin da Imam al-Bukhari yake nufi kenan asalin ka ji satar da aka yi maka kada kawai ya zo ya ce a yafe mishi ya ce a to Allah ya yafe mu Allah ya ce a ku ƴan boko ku zaunar da tsofaffi ku ce kun gani baba saboda satar da wannan yayi a lokacin akai amai da gudawa saboda satar da yayi a lokacin ne gada kaza ta kare saboda satar da yayi a lokacin akai mace-mace a lokacin duk lissafo statistic waɗanda satar da yayi ita ta haifar da wannan barnar sai a ce to kun ji ma'anar satar shi yasa idan zamanin ku ya wuce ko ku rinka ɗibo ƴaƴanku samari ku tasa su gaba ku ce su kalle muku zamanin saboda wani tsohon yanzu ana faɗin biliyan ko trial sai ce kai ka ji wani lissafi na ƴan boko mala shi baba gani yake 2500 ce ko 3000 ina fata an gane to ƴan boko su bi su yi fashin baki a ce kaga wannan kuɗin eh baba eh to wannan kuɗin kaga gona irin taka din nan eh to zai sai guda 100 a cikin Abuja yace eh to baba ya ga gonar shi guda ɗaya ma yana alfahari da ita an ji wannan kuɗin zai sai guda 100 ta a cikin Abuja wato ka kusanto mishi da misalin dan ya gane abin da aka yi dan haka idan ka mulki mutane ka saci kuɗin su na tuba a yafe ni bata isar ba sai ka mayar da kuɗin in babu kuɗin aka ce ka fito ka faɗi domin a ji adadin abin da ka sata kar ku dogara da EFCC EFCC ita kanta is a corrupt commission EFCC ita kanta kar ku dogara da ita ina riba ɗan yake globalforum.com ka je ka buga www.globalforum.com yau shekara 8 riba da yace daga 1960 zuwa shekara ta 2005 waɗanda suka yi shugabanci a Najeriya sun saci dala biliyan 500 dala biliyan ba miliyan ba sannan dala ba naira ba dala ba kuma irin dala taka ta biyu da sisi ba dala America biliyan 500 report din riba da kenan globalforum.com 2005 riba da shi ya saki wannan report din me kake tunanin waɗannan kudaden masana kididdiga sun tabbatar da waɗannan kudaden za su gina Najeriya irin ginin da America take fama da shi take alfahari da shi da ita da ƙasar Faransa mana duk wata kwarkwada za a gyara ta a yi mata kwalta ko ina ruwan famfo da wutan lantarki waɗanda ba sa rawa a cikin waɗannan kuɗin wannan shine abin da riba da ya fito ya faɗi riba da yana cikin gwamnati ne ya faɗi wannan me kake tunani the same ribado yau ya koma ya zama yaron wannan gwamnati tunda ake gwamnati ba taba gwamnati mara alƙibla